Taken ranar kunna wannan shekarar shine hijabi yafi gaban lullubi kuma kowa ya cancanci samun maganin cutar daji. Shugabar kungiyar mata masu da'awa ta Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron Hajiya Rahman Musa Sani ta ce duk da cewa suna samun nasara game da yadda ake musgunawa mata masu saka hijabi a wasu guraben aiki amma ba za su karaya ba har sai hakar su ta cimma ruwa.
To amma a ce wai a ƙasa ko gwamnati ko wajen aiki sun hana ki sa hijabi, kin ga an shiga cikin hakin mu, kuma wannan abun yafi tada mana hankali a wajen makarantu. Muna ya'yan mu su riga sun balaga su je makaranta sai a ce ba za ta sa hijabi, ba za ta sa dogon skirt. Shekara 10 da ya wuce muna kawo kuma muna samun nasara, kuma ba za mu tsaya ba har sai Allah ya sa mun samu wannan nasara. Muna kira ga gwamnati abin da ya shafi NYS bautan ƙasa. Gaskiya ana tozarta ya'yan mu, ana sa su sa kayan da bai kamata a yadda su sa ba. To a duba wannan, a ba mu ma dama na ya'yan mu su sa abin da ya kamata.
Hajiya Aisha ya bawa Bukar Ali wacce ta wakilci Hajiya Amina na Madisambu ta ja hankalin mata game da saka hijabi a kowane yanayi.
Mata su zama suna cikin hijabin su a duk inda suka nemi kansu, ko a office din su, ko duk abin da zai sa su fita daga gida, su zamanto sun sa hijab din su, sun fito a cikin yanda hadis ya faɗa da kuma yanda aka gaya mana asmatan musulmai. Kuma yara su zaman cewa suna cikin hijabi, duk wani sana'a da suke so su yi, wani profession da suke so su zaba, kada ya tsayar musu cewa ba za su iya sa hijab ne shine ba za su yi ba.
A nasa bangaren, shugaban majalisar malamai a Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri jan hankali
ga shari'a dai babu wata rana da aka kebe ta musamman cewa ita ce ranar hijabi, domin tunar da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa annabi ya fada wa matansa da matan musulmi da kuma dukkan mata musulmi a duniya a ko ina suke, cewa su yi rufi da mayafansu, su lullube fuskokinsu, babu abin da aka amince su bari sai dai fuskoki da kuma tafukansu. Tun ranar da aka saukar da wannan aya, to babu ranar da ba ranar hijabi bace ga musulma. Amma idan akwai wata hikima da aka yi dan wannan, ko dan ci gaban zamani, ko dan jan hankalin wasu, to lallai babu shakka akwai buƙatar a fahimtar da mutane.
Dr. Shehu Umar, ƙwararren likita ne a fannin ciwon daji, yayi bayanin kan wasu daga cikin abubuwan da ke bada kariya game da cutar daji.
Daga cikin cututtukan daji da ke damun mutane akwai kuma na fata, wanda yawan alaka da hasken rana yana janyo shi. To idan mata suna sa hijabi sosai, ya zama kamar wani garkuwa ne gare su, kada su kamu da cutan daji na fata.
Ƙwararriyar likita a wannan fanni Dr. Basira Hannafi Lawal ta ce irin waɗannan taron kan taimaka wajen fahimtar da jama'a game da mahimmancin zuwa asibiti.
Akwai mata za ka ga sun zo by the time suka zo ciwo ya riga ya yi nisa, ga ba kuɗi ko ba yanda za ka yi da mutum. To amma in aka shiga irin ƙauyukan nan saƙo-saƙo lungu-lungu aka je aka wayar da su, to kin ga ko za a samu mutane su dinga zuwa asibiti da wuri, a musu magani da wuri, su samu sauƙin rayuwa.
Sunana Dr. Hannatu Ayuba Usman. A wannan taron mun ƙara bayyana wasu jita-jita da ake jin labari da wanda babu gaskiya a cikinsu, kuma an shirya wani fanni kuma daban da suke waje suna ta gwaggwaje mutane, har an shirya ma a clinic ɗin nan National Mosque, an shirya yadda wasu za su je su yi gwajin bakin mahaifa.
A duk shekara dai ana samun mutum miliyan 20 da ke kamuwa da cutar daji a faɗin duniya, yayin da ake samun mutum 125,000 da ke kamuwa da cutar a Najeriya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.